sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Fara'a Nomad FM Dolol FM Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Dangwon FM dake birnin Yamai. Za a iya kama mu a Alpha Radio dake Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Asabar 28 ga watan Satumba shekarar 2019. Hadiza Chari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu, bisa dukan alamu dai an bar baya ba zani domin mutanen jihar Borno har ya zuwa yanzu na cigaba da kokuwa akan karancin tsaro da zai hana su komawa ƙauyukansu. Bayan haka kuma zamu ji ta bakin wasu ƴan yankin kudu maso yammacin Najeriya bisa kalman da Farfesa Yemi Osibanjo ya yada ta sakon Twitter, inda ya ce zai cire rigar kariya ya fuskanci bincike. Bayan nan kuma Ibrahim Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jin yadda duniya ta wuni.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. An rufe rumfunan zaben shugaban kasa a Afghanistan a daidai lokacin da kasar ke fuskantar barazanar hare-hare daga ƴan bindiga da kuma wasu dalilai da suka shafi tsarin gudanar da zaben. Jami'ai sun ce mutane da yawa ba su fito kada kura'a ba, yayin da mayakan kungiyar Taliban suka kai wasu ƴan hare-hare, suka kuma yi barazanar kai hare-hare a rumfunan zabe, abinda yasa wasu ƴan kasar suka ce ba za su fita kada kura'a ba. Koda yake wani dan Afghanistan ya fada wa kamfanin dillancin labaran kasar Faransa cewa zai je ya kada kura'ar sa. Muhiden ya ce baya jin tsoro. Ya kara da cewa ya zama wajibi su yi zabe idan suna son canji a rayuwarsu. An baza dubban jami'an tsaro a fadin Afghanistan don kare masu kada kura'a da kuma rumfunan zabe fiye da 4000 a fadin kasar. Wani jami'in ma'aikatar kula da harkokin cikin gidan Afghanistan ya faɗi cewa akalla mutane 23 suka jakkata a ƴan hare-haren da aka kai akan masu sakon zuwa kada kura'a, ya kuma ce an dakile wasu hare-haren. Jakadan shugaban Amurka na musamman a Ukraine ya yi murabus a jiya jama'a, a cewar kafofin yada labaran Amurka da suka ambaci majiyoyin da ke da masaniya a kan batun. Rahotanni sun ce Kurt Volker ya yi murabus daga mukaminsa bayan da ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a jiya jama'a. Nan take dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka bata ce komai ba bayan da aka tuntube ta game da batun. An ambaci sunan Volker a korafin wani mai kwarmata bayanan sirri, abinda ya haddasa fara binciken yiwuwar tambace shugaba Trump. Bayanan korafin sun nuna cewa Volker ya taimaka wajen shirya wata ganawa da aka yi tsakanin lawyer Trump Rudy Giuliani da jami'an Ukraine. Mai kwarmatan bayanan da ba a bayyana ko wane ne ba ya yi zargin cewa a ranar 25 ga watan Yulin da ya gabata, a lokacin wata hirar wayar tarho, Trump ya nemi taimakon sabon shugaban Ukraine akan ya nemo wasu bayanan da za su alakanta tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da ɗansa Hunter da wani laifi don gurgunta neman takarar Biden ɗin a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat a zaben shekarar 2020 da ke tafe. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sanda a arewacin Najeriya sun ce sun ceto yara maza da maza manya sama da 300 da aka tsare a wata makarantar Islamiyya, inda yawancinsu an shayi masu duka an kuma keta haddinsu. ‘Yan sandan sun faɗi cewa galibin mutanen da aka ceto ɗaure da sarƙa aka same su a lokacin da jami'an tsaro suka kai wani samami a birnin Kaduna a shekarun jiya Alhamis, bayan da aka kwarmata musu bayanin abin da ke faruwa. Wata kafar talabijin ta nuna yadda yawancin mazan da yaran ke cikin mawuyacin hali, duk sun galabaice da ƙyarma suke tafiya. Makarantar na daukar dalibai ne dan ta koya musu karatun Alkur'ani ta kuma taimaka wajen sauya tunanin waɗanda suke shan miyagun ƙwayoyi ko kangararru. Ko da yake ƴan sanda sun ce makarantar ba mata da izinin koyar da wani abu kwata-kwata. Rundunar ƴan sandan ta ce an kama mai makarantar da wasu malamai su shida a samaman da aka kai. A yau Asabar aka binne tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe a wani taron jana'iza na mutane kaɗan da aka yi a ƙauyensa. An zaɓi wurin jana'izar ne bayan da iyalan tsohon shugaban wanda ya yi shekaru 95 a duniya suka kiyarda a binne shi a makabartar gwamnatin ƙasar da ke birnin Harare saboda an wulakanta shi. Taron sujada irin na ɗarikar cocin Roman Catholic a yau Asabar da rana a gidan tsohon shugaban da ke da tazarar kilomita kusan 100 a kudu maso yammacin birnin Harare kafin aka yi jana'izarsa. ‘Yan uwa da iyalansa ne kaɗai suka je wurin jana'izar da aka yi kafin faɗuwar rana. Junior Shuvai Gumbachuma, yayar Grace matar marigayi Mugabe, ta ce iyalin shugaban ba su damu da yadda aka gudanar da taron jana'izar ba ba tare da mutane sosai ba.
Tiri kunyanya kutenda mwari kunyange zvigara tidzika sezvakazvi.
Ta ce ta yi mi mamakin ganin yawan mutanen da suka taru don jana'izar Mugabe kasancewar sa gwarzon mutum a lokacin da yake rayi. Na tuna da lokacin da ya jagoranci jana'izar wasu jaruman kasar a makabartar gwamnatin Zimbabwe. Motocin bus-bus ne za su dinga bullowa daga kowace kusurwar kasar don su je jana'izar wasu jaruman, amma a zakatan ta yiwu muna tunanin taron jana'izar Mugabe zai fi na sauran jaruman saboda abubuwan da yi. Bari in gaya muku abin da yake so muka yi a yau saboda da bakinsa ya faɗi cewa baya so a binne shi a makabartar gwamnatin ƙasar.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙarfi na ɗan majalisar wakilai daga masabar Goza Ahmadu Jaha yayi inda ya nuna cewa har ya zuwa yanzu dai mayakan Boko Haram na ci gaba da rike wasu ƙananan hukumomi a jihar Borno. Ga wakiliyarmu Madina Dauda da ƙarin bayani.
Ba zan ce gaskiya ba, ba zan ce kuma ba abin nan ba, shi maganan tsaro ba abu dai wanda ake faɗa a gidan rediyo da sauransu ba, amma ya kamata a zamana wanda nake majalisar dattawa kuma ɗaya daga cikin local government da ya shafa in ga mutane halin da ake ciki.
Wani hali ake ciki?
A ƙaramin a kaman yadda shi ɗan majalisar wakilai ya tashi ya faɗa. A local government ina muna da mazaɓa guda 13. A ciki yanzu mazaɓa guda 4 ne inda mutane suke. Ma'ana Goza, Fulka, Limankara da Izge su ne inda za ka je ka sami mutane. Amma kamin lokacin da Boko Haram su yi attacking ɗinmu, muna da ƙauyuka sun kusa 100. Duk yanzu wa'annan ba mutane a wurin. Amma ba za ka ce kuma yana hannun Boko Haram ba. Don ma babu Boko Haram ɗin a wurin. Mafi yawa ma ba gidaje. Gidajen da suke na ƙauye shekara 4, shekara 5 ba yi yaɓe ba ko me yake cewa ko kuma sun rushe. Kuma rijiyoyi sun kafe. Mutane kuma tsaro babu. So duk mutane daga Goza sun gudu sun koma wayannan wuraren da na gaya muku guda 4. Goza yanzu a cike gidana ma, amma kirte mutane kowa ina gidan da aka samu za a zauna. Amma ba za ka ce kuma ƙauyen da ba kowa ba Boko Haram ba mutane, ba mutane a wurin. Shine abunda za a ce dai a wayansu wurare ƙauyuka da yawa inda da mutane suke zama sun yi gudun hijira sun koma headquarters na local government. Akwai kuma ƙauyukan da sojoji jami'an tsaro suna wurin amma ba mutane. Don gidajen an riga an kaman yanzu
sun zama kango.
A bayan dutse da muke cewa a Goza local government akwai garin Gwashi, akwai Asgashiya, akwai Barawa, akwai Amuda, akwai Gaba. Duk wayannan ba mutane. Don me? Don sun gudun hijira sun koma Fulka. Sa'anan har yanzu a cikin tsoro da suke suna tsoro su koma. Wayanda suke so su koma ma babu gidajen da za su koma gidajen da suka gudu suka bari alga an su rushe irin halin da ake ciki amma Boko Haram na sha fada suna da sansani wanda aka sani guda uku
su kansu Boko Haram
su kansu daya a Mandara Mountain din kuma bangaren Najeriya kuma yana karamar hukumata akwai su a wurin sukan soko daga wurin ko shekarun jiya ma an ce sun kawo hari daga can sai su zo suna me ne yake hit and run ko kuma su kawo hari ma suna sukan kawo hari su koma sukan zo su kwace dukkan mutane su koma kan dutse din nan da yake na biyu su ana zargin cewa bangaren Shekau suna Sambisa daga Sambisa kuma sukan fito Dambuwa sukan je Burate sukan je Buniyadi sukan kai hari da maturu har wurin irin wayannan sune ɗayan bangaren sansanin kenan na uku wanda kuma sune mafi danja din shine Iswab wanda suke bangaren arewacin Borno Northern Borno ake cewa wanda ya kushi Chadi to a Chadin nan sun fi ƙarfi don suna da abin nan kasashen Niger abin da ya kama Mali suna da alaka da su kuma akwai irin yan ta'adda da suke ba su gudumawa kuma a can din su ne suke controlling kaman kasuwan kifi da sauransu din to daga can kuma suna kaiwa hari don suna da mutanen da suna aikin su dama terrorist ne dama na Iswab din to wancan yafi danja kuma kwanan nan sun tasamma jami'an tsaro mu musamman sojoji ina samun labari ma cewa ko shekaran jiya sun kashe ma'aikacin da suka rike a wajen su kuma to su ne suke wannan
distinguished wannan yaki
na barin gawo ba za a ce Boko Haram tana controlling local government takwas din ba kuma ba za a ce yan Najeriya suna rike da local government takwas din ba local government da yawa duk local government headquarters mutane sun kaura daga wurin don ba za su iya zama a kauyuka ba sun dawo
to idan sojoji ba su rike da kananan hukumomi takwas kuma su yan Boko Haram ba su rike da kananan hukumomi takwas
akwai
kananan hukumomi takwas din nan hannunwa
hannun sojojin na akwai sojoji a kananan hukumomi din nan amma ba mutane daban yake da cewa mutane suna garin ne
to yanzu
yanzu a garin mu akwai mazaba ko kuma gari da ake kiran goshe babban gari ne da secondary school da abin ba ko a wurin ma akwai sojoji
ka ce wannan yaki da Boko Haram din da ake ana samun nasara ne ko dai a koma baya ne yanzu
gaskiyar magana an samu nasara akan Boko Haram
mun gode sosai
Hira kenan da wakiliyarmu Madina Dauda ta yi da sanata mai wakiltar jihar Borno ta Kudu wato sanata Ali Indume to sakamakon zargin da wasu ƴan Najeriya ke yi wa mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osibanjo na wawure kuɗi na naira biliyan 90 na ƙasa da aka yi amfani da su a babban zaben da ya gabata wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal ya tuntubi wasu daga yankin ga kuma yadda suka amsa
sunana Muhammadu Tasu nickname Azikayo
me zaka ce a game da zargin da ake wa Osibanjo wanda yace zai bar mulki domin ya fuskanci shari'a
abun da zai yi ba mutanen Najeriya shawara shine cewa su diba abun da aka yi a utari ne fa saboda in aka ce an yi aka ha Osibanjo ya fita ga mulkin ga zai kawo sabanin tsakanin kabila Yorubawa da Hausawa ko wani bai fadi ba zai dora shi a zuciya saboda lokacin da aka bukata Buhari ta mulkinga kaga an turo an kali jama'a duka bilun gaba da hada su wuri guda da alshi guda sai aka sa aka bada Osibanjo kuma Osibanjo ya samna kan cewa su Yoruba sun yadda da su ma suna da anu akan cikin wannan gwamnatin da yake tiya
to amma ba kabila Hausawa ne suke zargin cewa Osibanjo ya ci kuɗi ko kuma yana cikin badakala kuɗi naira biliyan 90 ba
eh to ba kabilan Hausawa bane amma dai duk Najeriya wanda bai yawo ba duk wanda ya fito daga arewa ko wajiri kabila ce an yadda ba wuce ne kuma aka ce wani abu zai fito daga bangaren arewa an yadda duk wanda yake arewa da Fulani ne da wata bai are ne do bangaren arewa Hausawa suke mallaka wurin jama'a su bi hankali su yi ankuri kaman mutum da mutum dole iri wani abu ba faru wani bai gani ba sai ce ya gani wani kuma ya gani kuma ba zai fadi gaskiya ba
assalamu alaikum ni ne Aliyu Injin Gonza eh yana da kyau don shirin ga kare shi kaga dole wata don wani ci kuɗi a cikin ma'aikata shi ma ko da bai ni ne shi ba sai mata kashi ba sai ta ce rigate don shi ma sai a cire mai shi ma sai su kace shi ya daidai haka
kana ganin haka nan zai karasa a samu ma'aikata masu gaskiya a Najeriya
eh tun da mun haƙi cin cire shi ba idan haka na san mai shiri gashi na kasa don koda bai ne shi ba dole a cire mai
sunana Hassana Sarauniyar BTA
to me zaka ce a game zargin da aka wa Osiban ji cewa ya ci biliyan 90 amma ya ce zai cire rigar kariya don ya fuskanci shari'a
yayi daidai
saboda me
saboda ba barawo bane mai shari'an badakala bai cewa shi zai badakala cirrin yan siyasa ne mu mun sani
amma wasu na zargin sa da wannan badakalar ta naira biliyan 90
kariya ne ake mai don cirri iri na yan siyasa ne na tsurku na yan Najeriya tunda an ga mulkin su na gaskiya ne shi yasa aka dora mai wannan shirin
baki ganin cewa ba aibin ciki ba bale a gane gaskiya ne ko kariya ne
to ai saboda yana son ayi binciken ne yasa yace zai cire rigar sarauta ya fuskanci shari'a in ba yi da gaskiya baya cewa zai cire rigar ya amsa laifin da yan Najeriya suka dora mai
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
ni dai tsaro na Allah sarki kallan tsoro na lagun
to a gaishe da Hassan Umar Tambuwal masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogan naku yali kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
an ga faifan bidiyon wasu masu samfurin magoya bayan sanata Kwankwaso na yi wa ministan sadarwa Isa Ali Fantami Ele Sheikh Balalau ya ci mummunar ɗabi'a ce
a duniya babu yadda za ka yi ka ci zarafin jagora mai matsayi irin wannan ɗaya daga cikin 'yan majalisar zartarwa na ƙasa baki ɗaya mun yi Allah wadai da wannan abu muna fatan kar a sake kuma a ɗauki matakin kama waɗanda suka yi wannan a yi musu hukuncin da ya kamata da dokan ƙasa don gani gawa ne ya ishi wani tsaron Allah
ɗarajin Kwankwaso ya sabo Imamu Gashuwa ga naune
mutum ne bai san kai suwa ya tauna yana helata mutane mutane suke da adawa da tafiyarsu ta siyasa ko kuma ya taɓa mai gidansu suka huce a kansa
PDP ta ɗaukaka ƙarar zaɓe zuwa kotun koli don ƙalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaɓe Buba Galadima shi ne kakakin kamfen na PDP
inda fi sabilillahi za a yi mun yi imani za a rushe wannan zaɓe za a tabbatar da atiku shugaban ƙasar Najeriya
shugaba Buhari ya yi ƙaramin garan bawla gwamnatinsa inda ya maida Festus Keyamo ƙaramin ministan kwadago daga ƙaramin ministan Niger Delta tasirwa da mailika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
haka dai to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai sune Professor Thomas Adeyanju daga Kaduna da kuma Malam Musa Gamboya Kana Zaria shi ma daga Kaduna ga Professor Adeyanju
to assalamu alaikum jama'a ina muku wannan magana ne daga Kaduna muna kuma fata cewa Ubangiji madaukaki zai ba wannan gwamnatin jagora ta samu hanyar kammala nufofinta na alheri da take son ta yi mana a wannan babban kasa tamu amma kuma fa ya kamata kila mu gargadi juna ga abubuwan da muke ganin sun kamata a tuna da su na farko dai manyanmu za su dai tuna da cewa Allah ne fa ya zabe su domin su taimaki jama'a su lura fa cewa an danka musu ne domin su kokarta su gyara mana wannan babban kasa kada a dauka cewa za a yi yadda aka so a'a za a yi yadda Allah Ubangiji ya nufa kuma za a samu biyan bukata mutane a dauki wannan hannu biyu biyu a lura da abubuwan da suka kamata a yi mun san dai manyan mutane ne amma da yana yiwa ne zan ce manyan mutanen fa su ma je magana jari ce littafi ta uku na marigayi Abubakar Imam akwai gargadi nan da suka shafi manya waɗanda aka dankawa mutane irin naku a lura da mutane a ji tsoron Allah a tausaya wa mutane a taimaka a duku fatukwaru a ji aiki domin wannan ƙasa tamu muna son kowane mukami ya kasa mutum ya lura cewa an danka mishi amana ne domin ya biya bukatar jama'a gabaɗe kuma fa akwai wani lokacin da kowannen mu zai ba da wato lissafin abubuwan da ya yi ga mu kuma masu goyon bayansu ya kamata mu tuna cewa wannan ƙasa tamu ba za ta samu bunƙasa ko ci gaba ba, sai dai mun hada kai mun taimaka wa inda muka zaba, mun goyi bayan su, mun bi da yadda doka ta yi domin mu samu zaman lafiya, musamman domin ba zaman lafiya ba ci gaba. Ba wani cewa da kabilanci ko wanda daga wannan state nake ko ko daga wannan addini nake, sai mun hada kai kana mu ci gaba. Wayanda suka so su bata mana wannan kasa ta wani sashin wannan kasa ta mu, su ma kansu Allah ya sa da zuciyar su ta juyo, su daina halin ta'addanci, a taimaka a goyi bayan jama'a da gwamnati. Muna son ita gwamnati kuma zan dawo kanta, akwai matsaloli da suke ci mana tuwa ƙwarya a wannan ƙasa. Na ambaci zaman lafiya, za su samu kila da yadda Allah da taimako mu shawo kan waɗanda suke ta'addanci a can arewa gabashin Najeriya, waɗanda ake kira Boko Haram. Don Allah a samu gwamnati ta yi iyakacin ƙoƙari ta samu dai ta kawo zaman lafiya a wannan sashi, domin ba za mu samu ci gaba ba in dai waɗannan na ci mana tuwa ƙwarya da tashin hankali. Mutane ba za su samu su zauna sosai ba, su koma gonakinsu da abubuwan da suke yi. Za mu so kuma mu roƙi gwamnati, akwai waɗansu fannoni da suke damu mu, musamman ga mu ƙasa mai mai, amma duk da haka sai ka ga ana cewa wai mun sai ya fito daga wata ƙasa daban, abin da daban kunya, kuma yana ci mana tuwa ƙwarya, yana hana ruwa gudu. Gwamnati ta taimaka ta shawo kan wannan matsala. Na uku ko na hudun da zan ce, akwai matasa da yawa da ba su da aiki, sun gama university nasu, jari'a tasu, amma ga su nan ba aiki. Gwamnati ta yi kokari ta samun samari matasa aiki, wato employment a Turance. Ana bukatar su kwarai-kwarai da gaske, domin in babu wannan fa ba za a samu zaman lafiya ba. Na hudu ko na biyar, sai ka ga malaman makaranta, musamman ma waɗanda suke koyarwa primary, an yi wata da watanni ba a biya su albashi ba, ko kuwa in an biya su ma albashin ba wani abin a zo a gani ba ne, ɗan tsugunne ne, sai ka ji wayance an biya mutum rabin albashi ko ma ba a biya shi ba wata da watanni. To idan muna son gaba fa, ilimi yana cikin na farko da za a tanada, a dinga malamai albashinsu, in ba haka ba za su iya koyar da yaran namu ba. Galibi dai na ga mun tattaɓa abubuwan da ya kamata a lura da su. Mun mu don Allah da Annabi a taimaka mana, a yi mana gwamnati da tsoron Allah, mu kuma magoya baya sai mu bayan su da addu'a da kuma dai bin doka yadda ya kamata. To gaggadin nawa kenan, muna fata Allah zai karbi addu'ar mu da gargaɗin mu, da kuma dai ina fata a huta lafiya.
Shi ma Malam Musa Yakana ya ce,
to a'udhu billahi min sha'ani bismillahir rahmanir rahim, za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halin da muke ciki a arewacin Najeriya abin ya wuce misali, domin da akan ce akan yi bacci da ido ɗaya ne, to gaskiya nan ba ma ido ɗayan ake bacci da shi, shi da ido biyu ake bacci, domin ba mu da aminci a ko a gida ko a hanya ko a office ko a gona ana cikin wani yanayi. Hasali abin da ya jihar Zamfara, yankin Katsina da zuwa su Adamawa, zuwa su Maiduguri, Yobe da sauran wajen manya-manyan garuruwa na shiyan arewa, babu aminci da yanki wasu yankuna na jihar Kaduna, sakamakon waɗannan mutane da suke hare-hare wanda ake faɗin Fulani. To ni kuma sai in ɗan ƙalubalanta, ba duk da za a ce Fulani amma ba dukansu ba, to lalle-lalle kan inda mahukunta za a ji shawara harkan tsaro ya lalace, kuma tun daga lokacin da harkan tsaro ya lalace aka ce harkan tsaro ba takadda ne ba ƙwarewa ba. A da a harkan tsaro lalle ƙwarewa ne, domin in kun lura a da lokacin da muke da 'yan doka ai ba boko suka yi ba, amma suna da basira game da harkan tsaro, su suke zaune da mutane a cikin al'umma suka san waye na gari waye na banza. To amma yanzu sai a ɗauko mutumin kudu a ce a kawo shi arewa shi ne zai tsara arewa, ko ku a ɗauki mutumin arewa a kai shi kudu a ce shi ne zai tsara kudu. To ko da haka bai zama illa ba domin kyautar zamantakewa, amma da ya kamata a hada da mutumin arewa nan jajirtacce wanda ya san harkan tsaro. tsaro ba kuma takadda ba domin daga lokacin da aka ce kwarewa ne a takadda shine zai sa a ba mutum matsayi to babu mamaki sai kaga a cikin yaransa akwai wanda ya fi shi basira akan wannan amma sakamakon shi bai da takaddan wannan an fifita ne takaddan nan to shi kuma wanda yake da kwarewan nan ba zai bada lokacin shi ba tunda an dauki wanda yake kai shi basira ba an ce shine zai mishi shara gama game da harkan tsaro kuma sai in ga kaman su yan siyasun arewa tamkar ba su damu da halin da muke ciki ba domin a lokacin da suke campaign za su shiga lungu da sako sun san gidan kowa sun hamma kaga sun jawo talaka suna manne mishi ana hotuna ana wannan ana raha amma daga lokacin da suka kai gaci babu ruwan su da talakawan nan da suka zabe su kuma kar su manta sun yi rantsuwa akan za su kare rayukan mutane da dukiyoyin su amma mafi akasarin su suna hawa daga kan wannan kujerun sai su manta yanzu muna da ƴan majalisan dattijai muna da ƴan majalisan wakilai amma sai karsa menene suke yi a majalisan nan sai kaga wani ma yana kan kujeran suna cikin zaman majalisa an fada musu ga halin da ake ciki a inda suke waje tana amma sai kan tamkar ba su damu ba kuma su jami'an tsaro ina kira a gare su don Allah don annaba su ji ba Allah su ji ba annaba kar su ji ba wannan albashi da ake biyan su a duk wanda ya jiyar da mutum dadi shi ma fa Allah zai jiyar da shi wanda ya sanar din fitan wani kunci shi ma Allah zai fitar da shi daga cikin kuncin nan yi don Allah addinan nan guda biyu musulunci da kristan babu addinin da ta yadda da zalunci don haka idan kai musulmi ne sai ka duba kaga alqur'ani ne tace maka game da adalci kuma koyon manzo ne ya koya maka game da adalci in kai kristan ne sai ka duba annabi Isa alaihi salam lalle lalle adali ne kuma ya kawo addinin kirista hasali ma addini ne na zaman lafiya don haka ya kamata in musulmi kake a jami'in tsaro ka jiba Allah ka jiba annabi ka tausayi rayuka ka taimaka domin a saboda wannan miyagun abubuwa da yake aukuwa ina kira kuma ga ƴan uwan mu Fulani har yanzu lokaci bai kure ba maharanna don Allah don annabi Fulani mun san su da jin kunya domin Fulani babu wanda ya kaba Fulani jin kunya amma yanzu Fulani an gurbata to lokaci bai kure ba don Allah a tuba a ajiye makaman nan a zo a rungumi zaman lafiya kaman a yankin Maiduguri bare bare an san su da addini domin duk annabi aka faɗa alqur'ani za a ce shi yan Maiduguri to don Allah don annabi ku ajiye makaman nan don Allah kar ku yadda wasu mutane su gurbata imanin ku ya kasance ana amfani da ku wajen kashe al'umma waɗanda suke gurbata muku imanin nan fa lashira ba abin da za su yi muku kuma hasali ma kafin a tafi lahiran nan lalle lalle sai an tadda kaskanci a duniya kafin a tafi lahira domin shi Allah baya barin azzalimi kira kuma da shugabanni don Allah don annaba ku daina amfani da kujeranku a wanda Allah ya ba ku bisa taimakon waɗannan talakawan nan idan gaskiya ta zo akan kowane ne ya kamata ku yi amfani da gaskiya domin mafi akasari ƴan siyasa kuna amfani da kujerunku sai a kai mutum kotu kotu ta yi hukunci ko a ce a ba da bela mutum ko a ce a saki mutum wanda dokan nan ita ta dora ku akai domin tun daga zuwa gwamna zuwa shugaban kasa babu wanda ya rantsar da shi face da alƙalan da suke hukunci a kotunan nan to ya kamata ajibi Allah ajibi annabi ku duba wanda kotu ta ce a ba da belin shi ko a sake shi kar ku mu kotu kangara ko bi umarnin kotu idan ku kun ce kotunan nan ba su da amfani to ashe kuwa rantsuwan da suke muku ba shi da amfani domin in ba din su bada ba ku zama ba domin ku kanku idan abu tai habarawa kukan kai wajen waɗannan alƙalan ne ku kuma alƙalai ku ji tsoron Allah duk abin da waɗannan mutanen za su ba ku ƙararre ne gaskiyan ku shine Allah zai fidda ku duniya da lahira kuma wanda ya rike gaskiya shine zai zawo mu cikin mutunci duniya da lahira kuma idan kuka karɓi hanci a wurin su ku iya sani fa ba ku da kima a idan su
to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla a gaida Ibrahim Garba kafin mu kammala shirin namu na yau ga Maryam Dauda ta sake dawowa da labarai amma wannan karin a takaice. To a takaice an rufe rumfunan zaben shugaban kasa a Afghanistan a daidai lokacin da kasar ke fuskantar barazanar hare-hare daga ƴan bandaga da kuma wasu dalilai da suka shafi tsarin gudanar da zaben. Jami'ai sun ce mutane da yawa ba su fito kada kura'a ba yayin da mayakan kungiyar Taliban suka kai wasu ƴan hare-hare suka kuma yi barazanar kai hare-hare a rumfunan zabe abinda ya sa wasu ƴan kasar suka ce ba za su fita kada kura'a ba. Ko masu sauraro ba ki dai abin da yake waka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Duk kuma gobe insha Allah za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta kaya ni gabatar da shirin sai Hailu Haili da ya hada shirin da kuma injiniyan namu na yau Kelvin. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.